Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Alhamis 8 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanan labaran duniya.
To Mahmud, kasar Iran ta sanar da aiwatar da hukuncin kisa na farko ga wani mai zanga-zanga da aka samu da hannu a ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati. Kasar Rasha ta sakiwa ƴar wasan ƙwallon kwando ta Amurka Brittany Griner a wata musayar sunoni a cewar wani jami'in Amurka. Haka kuma za a ji cewa yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya tarbi baƙuncin shugaban ƙasar China Xi Jinping a yau Alhamis. Za a ji irin tarbar da ya masa.
To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma ta CITAD ta nuna damuwa kan yadda ake samun kalaman ɓatanci a tsakanin 'yan siyasar Najeriya yayin da aka tunkari zaben 2023.
Wannan a fili yake cewa maganganu da suke tunzura jama'a suke wato karfafa mutane gwiwa wajen yin ayyukan tashin hankali musamman daga 'yan siyasa karuwa suke.
To a ƙarshen makon nan da ke tafa ne za a koma fagen fafatawa a quarter finals a gasar cin kofin duniya bayan hutun kwana biyu da aka yi. To kowane hasashe masana ƙwallon ƙafa ke yi?
Za su fito wannan wasannin ne da iya ƙarfinsu a farkon wasa kamar yadda muka ga ya faru a zagi na 16. Saboda haka wasanni gaskiya za a buga wasanni masu kyau a wannan zagi.
Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Iran ta sanar da aiwatar da hukuncin kisa na farko ga wani mai zanga-zanga da aka samu da hannu a ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito yau Alhamis cewa an rataye Mohsin Shekari, mai shekaru 23, a safiyar yau ɗin nan bayan an zarge shi da tare wani titi tare da kai hari kan wani jami'in tsaro a Tehran. Kotunan ƙasar Iran sun zartar da hukuncin kisa aƙalla 10 ga mutanen da aka kama dangane da zanga-zangar, amma Shekari shi ne mutum na farko da aka yanke hukuncin kisa. Hadi Gami, daraktan kamfen don kare haƙƙin bil'adama a Iran, ya faɗa wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa duk hukuncin kisa da aka yanke a kotunan Iran kisan siyasa ne. Rikicin na Iran ya samo asali ne sakamakon mutuwar wata 'yar ƙabilar Kurdawa kuma 'yar ƙasar Iran, Mahsa Amini, mai shekaru 22 a watan Satumba, wadda 'yan sandan ƙasar suka tsare ta saboda rashin sanya hijabi ba yadda ya kamata ba. Ƙasar Rasha ta saki 'yar wasan ƙwallon ƙafa ta Amurka Brittany Griner a wata musayar sunoni a cewar wani jami'in Amurka. Rahotanni sun ce Amurka ta saki shahararren ɗan ƙasar Rashan nan, Victor Bout, a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar. Shugaba Joe Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya yi magana da Griner kuma cewa tana lafiya, tana cikin jirgi a kan hanyarta ta zuwa gida. Griner, wadda ta lashe lambar zinare har sau biyu a gasar Olympic, an kama ta ranar 17 ga watan Fabrairu a filin jirgin sama na Moscow, dauke da man tabar wiwi wanda aka haramta a Rasha. An yanke mata hukuncin ne a ranar 4 ga watan Agusta zuwa shekara 9 a gidan yari bisa zargin mallaka da safarar kwayoyi.
To nan ba da jimawa ba, Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Inda wani rahoto da cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma mai shirkwata a Kano, wato CITAD, ta fitar, ya ce akwai buƙatar kwamitin zaman lafiya na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya sake lale dangane da rijiyoyi da alƙawuran da shugabannin siyasa da 'yan takara suka rattaba wa hannu a gaban kwamitin, duba da irin kalaman ɓatanci da ke fitowa daga bakin 'yan siyasa a sassan ƙasar. Malam Hamza Ibrahim, babban jami'i a cibiyar ta CITAD, kuma ya yi wa wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kori ƙarin haske kan wannan rahoto nasu.
Wannan a fili yake cewa maganganu da suke tunzura jama'a suke wato karfafawa mutane guyuwa wajen yin ayyukan tashin hankali musamman daga ƴan siyasa karuwa suke. Idan ka lura yana da wahala a ce sati guda ko sati biyu ya fara ya kare ba tare da jin wani jigo a wata jam'iyyar siyasa ko a wajen yakin neman zabe ko a wajen tattaunawa da ƴan jam'iyya ko wani dai taro na siyasa. Ba samu sun yi irin waɗannan maganganu waɗanda suke tunzura mutane a baya-bayan nan. Misali in ka ɗauka a jihar, misali Benue jihar Kano, yankin Nyamurai na can kudu maso wato gabas da sauran wurare daban-daban, bisa ga bayanan da muke da shi akwai wato maganganu na kawo tunzuri da tashin hankali masu yawa waɗanda suke fitowa daga ƴan siyasa.
Zan so watakila ka ƙare mana haske kan watakila sigar da kuke bi wajen fayyace waɗannan lafaza da ma yadda suke buju, inda suke bujurwa. Misali ta kafar hoto ne, ma'ana ko muryoyi ne?
Wato muna da ka'idoji waɗanda su muke bi da kuma jadawali daki-daki na tantance cewa ko lafazi ko kalami ko magana wato ta kai matakin a kira ta tunzura jama'a ko tashin hankali ko kuma magana ta kamba matsana. Amma a takaice amsar ka ita ce mukan tattara waɗannan maganganu ne ko bayanai ta sigogi akalla guda 4 zuwa 3. Ma'ana akwai waɗanda suke kawai a rubuce ake yin su, akwai kuma waɗanda ake yin su cikin murya a nada a watsa ta kafafen sada zumunta na zamani din nan, akwai waɗanda kuma ake nada ta fiskar hoto mai murya mai motsi wato video, sannan akwai kuma waɗanda ake naɗansu ake aika saƙon ta hanyar hoto wanda kawai zaka ga hoto ne, watakila ake yi masa sarrafe-sarrafe a sarrafa shi tana a sarrafa shi can don ya bada wata ya aika wani saƙo.
Bisa bincikenku misali ana iya cewa wata shiyar ta fi wata shiya a Najeriya, misali in ka ɗau shiyoyi guda 6 ɗin nan, a iya cewa wata shiya ta fi wata shiya watakila irin waɗannan lafuza da hotuna misali na abin?
Kwarai kuwa. Data mu da muke wato wallafawa wani lokaci daga a wata-wata ko tsawon wata biyu musamman ma dai duk ƙarshen wata tana nuna irin hawa da sauka da kuma yawan irin waɗannan maganganu da suke fitowa daga yankuna waɗannan yankuna guda 6 da kai magana har ma da jihohi. To amma ba mu cika son wato wallafa cewa waje kaza kaza ya fi fitowa ba don kada mu ma mu kirkiri matsalar cewa wato yanki kaza ana maimakon a yi musu fenti ko a musu jam'i cewa su ne masu abu kaza. Amma lallai wannan haka ne, akwai yankunan da zaka ga watakila a wannan karan zaka ga abin ya tashi a yanki kaza, wani lokaci kuma ya sauka a yanki kaza. Amma akwai kuma wani sashi na bangaren nan tamu ta Najeriya wadda kusan a koda wani lokaci an dukufa ne akan yin wannan maganganu din, sun mai da shi ɗabi'a.
Malam Hamza Ibrahim babban jami'i a Cibiyar Sitat, za mu kawo muku ƙarshen hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da ƙarshen labaran duniya.
To lalo yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya karɓi bakuncin shugaban ƙasar Sin ko na ce China Xi Jinping a yau Alhamis a daidai lokacin da shugaban ƙasar China ke shelanta sabon zamani a hulɗa da ƙasashen Larabawa tare da gagarumin maraba da nuna sha'awa da Riyadh ke da shi a zurfafa alaka da Beijing duk wanda nuna damuwa daga Amurka. Dogarawan tsaron masarautar Saudiya da ke kan dawakan Larabawa dauke da tutocin ƙasashen China da Saudiya ne suka raka motar shi a lokacin da ta shiga fadar sarki da ke birnin Riyadh, inda Yarima Muhammad shugaban katafariyar ƙasa mai arzikin mai ya tarbe shi cikin fara'a. Hakan ya sha bamban da maraba da aka yi wa a watan Yuli ga shugaban Amurka Joe Biden, wanda manufofin makamashin Saudiya da kuma kisan gillar da aka yi wa Jamal Khashoggi a shekarar 2018 da alakarsa ta yi tsami. An saki wani mai ikirarin jihadi da aka samu da laifin haɗa mabuman da aka yi amfani da su a harin Bali a shekarar 2002 wanda ya kashe mutane 202 bayan ya shafa kusan rabin hukuncin ɗaurin shekaru 20 na asali da aka yanke masa a gidan yari. Jiya Laraba ne aka ƙarshen wa'adin duk da kakkausar suka daga ƙasar Australia wadda ta rasa 'yan ƙasar 88 a hare-haren na Indonesia. Hisyam bin Alizim, wanda kuma aka fi sani da Umar Fateg, ya kasance jigo a ƙungiyar jama'a Islamiyya mai alaƙa da Al-Qa'ida. An zargi kungiyar da kai harin bamai a wasu wuraren shakatawa guda biyu a gabar tekun Kuta a ranar 12 ga watan Oktoba na shekarar 2002. Hukumomin Indonesia sun ce an yi nasarar gyarawa ko sauya fatik tunani a gidan yari, kuma zai taimaka wajen kawar da sauran tsagirin.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da muka leka fagen kwallon kafa a ƙarshen makon nan da ke tafe ne, za a koma karawa a gasar cin kofin duniya a zagayen dab da na kusa da na ƙarshe bayan hutun kwana biyu da aka yi a gasar wacce ke gudana a Qatar. Abdulkarim A. Tsoho mai sharhi ne kan kwallon kafa, na kuma fara da tambayar shi yadda yake ganin wannan zagaye zai kasance.
Kamar yadda muke gani, tunda aka fara zagaye na siri ɗaya kwali a gasar, zaga abubuwa sun sauya a gasar. Yanayin kungiyoyi da ake tsammanin za su iya samun nasara sun samu nasara a wasanni da suka gabata na zagaye na 'yan kungiyoyi 16, wanda hakan yake nuna irin abin da za a fuskanta a zagaye na dab da kusa da na ƙarshe. Ma'ana manyan ƙasashe musamman irin su Brazil ga Argentina, Faransa ga Ingila, ma duk da ake sa rai a kan cewa za su iya yin wani abu a ita gasar, za su fito wannan wasannin ne da iya ƙarfinsu a farkon wasa, kamar yadda muka ga ya faru a zagaye na 16, danganin sun dangana zuwa ga mataki na gaba. Saboda haka wasanni gaskiya za a buga wasanni masu kyau a wannan zagaye.
To kana ga kamar wace karawa ce za ta fi ɗaukan hankalin masu kallo a waɗannan wasanni da za a yi a ƙarshen mako?
Babban wasan da nake ganin zai fi jan hankali kusan a wannan zagaye ba zai wuce wasan a ƙasar Faransa da ita Ingila ba. Saboda idan ka kalli Faransa suna matsayin gasar nan a matsayin masu riƙe da kambun gasar, wanda wani abu ne da duniya take kalla, shin za su iya karya tarihi na su riƙe wannan gasa, wanda mun ga a tarihin gasar cin kofin duniya sau biyu ne kaɗai wata ƙasa ta taɓa maimaita ɗaukan gasar, tun bayan Italy 1934 zuwa 1938, sai kuma Brazil da ta yi 1958 zuwa 1962. Daga wannan lokacin ba a ga wata ƙasa ta ci gasar cin kofin duniya ta maimaita ba. Kaga akwai ƙalubale da ake kalla a kan ita Faransa, sai kuma England da za ta buga da ita, wacce ita kuma a tarihinta idan ka koma za ka ga babu gurbin da aka fi samun nasara ko fitar da ita a gasar cin kofin duniya sama da gurbin dab da kusa da na ƙarshe, wato kwata final. A tarihi Ingila ta fita sau takwas a wannan gurbin.
To kamar ya kake kallon makomar Morocco, wacce ita ce ƙasa kaɗai daga nahiyar Afirka da ta rage a wannan gasa?
Babu shakka Morocco ƙasa ce da a gasar cin kofin duniya ta bana tabbas za ka yi ba wannan ƙasa, musamman ma ganin ta kawo wannan mataki wanda ka ga karo na farko a tarihinta, kuma karo na hudu misali da aka samu wata kungiya daga nahiyar Afirka ta zo matakin dab da kusa da na ƙarshe, wato kwata final kenan. Wannan babban tarihi ne ba ma ga Morocco kaɗai ba, ga nahiyar Afirka gaba ɗaya. Wasan zagaye na 16, nasarar da ta samu a kan ƙasar Spain da yanayin wasan da ta buga mintuna 120, kusan wannan ya fara dada hankulan mutane a kan cewa me Morocco nan ba tabbas ba zuwa suka yi garin gari ba, zuwa suka yi kafa tarihi a ita wannan gasa.
Abdulkarim A. Tsoho mai sharhi kan kwallon kafa a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin lafiya uwar jiki.
Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke a cikin shirin, a wannan satin za mu kawo muku bayanai ne kan cututtuka waɗanda ƙwayoyin cuta nau'in virus ke haddasawa da aka samu ɓullar wasu daga cikinsu a Najeriya da kuma nahiyar Afirka. Thank you. Cutar monkeypox ko kyandar biri ta kasance ɗaya daga cikin cututtukan da aka samu bullarsa a Najeriya musamman a wannan shekarar, inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu jihohin ƙasar. Ƙwararre kan maganin cututtuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavu ya yi mana ƙarin bayani kan cutar kyandar biri.
Cuta ce da ta zamanto ta ɗauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da za ka ga a ƙaramin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai da ko ciwon jiki, misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu. Kaga lokaci guda mutum ya zamanto ya bi ta a hayyacinsa, har ma idan ya zo daga aron kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga ƙarshe. Cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiransu zoonotic diseases, wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda, ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi, imma na daji imma na gida, yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku, imma daga dabba zuwa ɗan adam ko daga ɗan adam zuwa dabba, yanayin mu'amala dai na yau da kullum. Idan aka ce monkeypox ko abin da ya shafi an kira sunan biri a ciki, kowa zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance. Abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samun ta a jikin biri, to sai ya zamto aka bada ko aka bata wannan suna ta monkeypox. Wato akwai lokaci da ita hukumar lafiyar ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare. A wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa, ana guje gujen al'amura na cutuka daban-daban, kama daga smallpox ko chickenpox da sauransu a lokacin. To sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi, to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin, har aka bada wannan suna ita wannan cuta wato monkeypox, cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samun ta a jikin biri lokacin. Lalle alamar farko da take nuna a jikin dan adam shine fitar wannan ƙurarraji daga fuska, daga nan kuma har kai wuya da sauran gaɓoɓin jiki ko gaɓoɓin jiki da sauran ko ina yana iya bayyana. Amma farko za ka ga alamar a fuska ƙurarraji sun bayyana, suna kumburi, sannan suna zafi, sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki. Ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗan raunaya, ta zamto cewa ta bada kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai, zafin jiki da kuma yawan kasala, ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu, mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka, an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya ɗan wasu abubuwa da ya kan saba yi, har ma ya kai ga daga baya sai kaga ya kai ga mutum zuwa asibiti ya yi wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu. Binciken nuna wanda suka fi saurin kamuwa da wannan shine mutane da suke mu'amala da dabbobi, dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu, da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau. Zaka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba, ko ya tarar da wata dabba ta mutu, za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi. To wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a ga na abincin daji ne za a iya cinsa, kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari, abin da ke kiransa bushmeat da aka sani. To kaga maharba sukan zo da wannan cutar namu zuwa cikin gari saboda masu saya su saya. To lallai wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai. Sai kuma lokacin da abu ya faru, maybe dan adam ya kamu da wannan cuta, to za shi ga zuwan sa asibiti ko daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu. Yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida, haɗa fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu, to lallai wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti, ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu mu'amala da shi ko kuma jininsa kai tsaye, to yana iya nuna alamar lallai mutum zai zamanto an samu secondary infection, abin da mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda. Ma an fi ganin alaka wato alakantuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi fada jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu. Misali wannan cuta tana ɗaya daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganinsu. Misali cututtuka ne da suke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye. To amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana, abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai, na zazzabi da sauransu, da kuma har abin da ya shafi ƙurarraji da jikinsa da sukan fesu, ana iya nema ana iya samu masa magani a ga yadda za a yi taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu sauƙinsu. To amma lalle kai tsaye abin da ya shafi maganinsa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damunsa, misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi, in magani ne ya kamata a bada kama daga abin da ya shafi allura ko magani, ko dai yadda jikinsa ya jikkata a ga an sama masa mafita game da samun sauƙinsa. Abu na biyu shine lalle abin da ya shafi cutuka irin kamar da muka magana a COVID-19 da sauransu, to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali, to hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi goje-goje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi, saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu, ya shiga wani wuri da ake samun matsala irin wannan, sannan kuma ya dawo da ita cikin ƙasar da yake. Kin ga kenan shi kadai tilo ya dawo daga wata ƙasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk ƙasa gaba daya, sai shiga an samu matsala an shiga ko ina ana daukan matakai da sauransu.
Wannan cutar akwai wani gwaji da ake yi wa mutum dan gane cewa yana dauke da ita?
Lalle kai tsaye ba wani gwaji da akan yi kai tsaye a ce mutum yana da monkeypox. Akwai da muke ce masa careful observation ko physical observation. Idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi, wato cutar ta yi kama da abin da muke kira smallpox, da kuma akwai smallpox akwai chickenpox. So duka wannan cutuka ce cutuka ne jerin ganon cutuka da sukan iya gudanar da ko daga sun bayyana da kurarraji a fuska da jiki. Suna da alamomi kusan iri daya. To har ma'aikatan kiwon lafiya karki sha mamaki, wasu za su ga kaman abubuwan sun yi kama da juna har ma su iya kiransa. Don an ce bincike da ita hukumar lafiya duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya yi kama da cutuka irin waɗannan su smallpox da kuma chickenpox.
Idan mutum ya kamu da cutar kuma ya yi gaggawar zuwa asibiti aka ba shi kulawar da ta dace, shin zai iya warkewa?
To lalle idan ya samu magunguna ba a yin wannan tunani na a dudduba wasu abubuwa kuma aka duba aka masa magani, lalle da alaman in Allah ya yarda yana iya samun sauki daga ƙarshe.
Ka yi bayanin cewa takan kai ga rasa rai. Shin cuta ce da ke kama wasu gaɓoɓi na jiki?
Lalle cutar tana kama gaɓoɓi kaman daga hannaye zuwa kafaɗu ko baya ko wasu abubuwa zuwa ƙafa, haka abin da ya shafi gaɓoɓi na jiki gaba ɗaya. To wannan za ki ga mutum bai da kwarjini, bai da ƙarfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi. To daga ƙarshe ana iya samun har yanzu kamar misali ƙarancin jini tare da shi, ko wani abin da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincike kuma aka bincike aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda yakan taimakawa yanayinsa da ya zo da monkeypox. To sai a ga cewa duka wannan abubuwa an kammala su, an haɗa su wuri guda sannan a ga an sa masa magani, sai ga daga bayan Allah yadda ya samu sauki.
Likitan ya kuma yi mana bayani kan cutar Marburg virus, duk da cewa ba a samu bullar cutar a Najeriya ba, amma an samu bullar cutar a wasu ƙasashen Afrika kamar Guinea.
Marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda takan yawan auku a ƙasashe da dama. Idan aka lura musamman ta abin da shafi alamomin cutar, takan kama da wasu al'amura da sukan faru na Ebola. To amma inda suka bayyana suka bambanta shi ne akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bambanta irin wannan. Amma gaskiya abin da shafi ɗumin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi, so hakan yana kusan kama da cutar Ebola. Hukumar lafiya ta duniya ta kamar da hankali akan, saboda a kankanin lokaci sai kiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani, misali kama daga ita Ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya. To akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna. Abin da ya shafi bincike kawai na ɗakin goje-goje shi zai bayyana da an ɗan samu hala wasu 'yan bambance-bambance tsakaninsu. Alamominsa sun haɗa da abin da ya shafi zazzabi kamar zafin jiki, sannan ana iya kuma samun galibi kaga zazzabi da ciwon kai. Na san a ƙasashe da dama an san cewa har sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare. Akwai alamomin da akan samu daga baya zaman to koda ya shafi abincin da mutum ya ci, daga baya kaga mutum bai iya, ko a ce mutum yana gudawa, ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba, akan yana dai bayan gida ba akan daidai yadda ya kamata ba. Sai kuma mutuwan jiki, duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi wannan cutuka da ake kira hemorrhagic fever sun sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya. To kin ga zaki shedan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole. Idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samu wasu abubuwa irin wannan rashin tafiya ko rashin tashi ya ɗan wasu abubuwan da ya kamata ya fi yawa daga baya, sai kuma abin da ya shafi aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali, to za ki ga mutum daga baya hala daukansa ba zai iya wasa ba sai a yi ga an masa, ko daukansa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu. Mun magana cewa is one of the hemorrhagic fever conditions, irin wato kenan jini yana iya bulbula a jikin mutum, sannan idan jinin ya taba wani, lalle in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani. To kin ga kenan yaduwarta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali. misali.
Masu sauraro, kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aika mana.
Sakonmu na farko ya fito daga Sunusu Madatti da Magaran da Isufu Madatti da Magaran da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski. Suka ce zubda makaman ta'addanci da zumbar tuba daga miyagun ayyuka da wasu 'yan bindiga suka yi a Nijar. Wannan abu ne mai kyau. Muna fata ba tubar mu zuru ba ce. Daga ƙarshe muna kira ga sauran 'yan ta'adda cewa tun da wuri su masu zubda makamansu su rungumi zaman lafiya. Sako na gaba ya fito daga Malami Kurra garin Sarkin Noma a jihar Yobe tare da Yakubu Mai Aski. Suka ce hakika muna jinjina wa 'yan wasan kasar Morocco bisa wannan jajircewa da suka nuna a wannan gasa da ake gudanarwa a kasar Qatar. Fatanmu shine shugabannin kwallon kafan tarayyar Najeriya za su dauki darasi su daina ba mu kunya idan duniya. Sakon baban gida AA Dogo Zirmi a jihar Zamfara Najeriya yace a yayin da babban zaben Najeriya ke kara karatuwa ina kira ga 'yan uwana matasa da mu guji bangar siyasa, kada mu bari manyan 'yan siyasa su yi amfani da mu wajen cimma wani zarafi ko kuma tada fitina a cikin al'umma. Halin da kasar mu take ciki ko akan tsadar rayuwa aka tsaya ya ishe mu ballantana babbar matsalar da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Ina roƙon Allah ya zaba mana shugabanni masu adalci da roƙon amana ya ba mu zaman lafiya mai dorewa. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa. Yace ina kira da kai kukana zuwa ga ministan gine-gine. Al'umar garin Kalalabuwa ba mu da hanyar kwalta. Da ya kamata a kai mana kwalta a garinmu na Kalalabuwa. Da fatan wannan kira nawa ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina. Yace ci gaba da sacewa gami da hallaka jama'a da 'yan ta'adda ke yi a jihar da shugaban ƙasa ya fito wa jihar Katsina. Hakan abin jimani ne da damuwa matuƙa, kuma hakan tamkar gazawar gwamnati ne a fannin tsaro. Da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, Iran ta sanar da aiwatar da hukuncin kisa na farko ga wani mai zanga-zanga da aka samu da hannu a cigaba da zanga-zangar adawa da gwamnati. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ruwaito yau Alhamis cewa an rataye Muhsin Shakari mai shekaru 23 a safe yau din nan bayan an zarge shi da tare wani titi tare da kai hari kan wani jami'in tsaro a Tehran. Kasar Rasha ta saki 'yar wasan kwallon kwando ta Amurka Brittany Griner a wata musayafar sunoni a cewar wani jami'in Amurka. Rahotannin sun ce Amurka ta saki shahararren ɗan ƙasar Rasha Victor Bout a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar. Yarinyar mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya karɓi baƙuncin shugaban ƙasar China Xi Jinping a yau Alhamis a daidai lokacin da shugaban na ƙasar China ke shelanta sabon zamani a hulɗa da ƙasashen Larabawa tare da gagarumin maraba da nuna sha'awar Riyadh ke da shi na zurfafa alaƙa da Beijing, duk wadda nuna damuwa da Amurka ke yi. Yau Alhamis sojojin Myanmar sun ce an ceto fiye da 'yan Rohingya 150 daga wani jirgin ruwa da ya tsaya kusa da gabar tekun Thailand. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ambato wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta fitar tana cewa jirgin na ɗauke da maza 106 da mata 48. Kuma an hange shi a kusa da wani wurin haƙan mai da ke ƙarƙashin kulawar hukumar kula da mai da iskar gas ta ƙasar Myanmar. Sanarwa ta ce an aika da kwale-kwalen aikin ceto guda 2 daga ma'aikatar da yammacin ranar Laraba. A kowace shekara 'yan ƙabilar Rohingya mafi akasarinsu musulmi na yin yunƙurin yin gudun hijira ta ruwa don gujewa zalunci a Myanmar da kuma wahalhalu a sansanonin 'yan gudun hijira na Bangladesh.
To masu sauraro da kuma kamar ka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chad za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu kan a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu ne Joe Gill ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.